sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarkin Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba 3 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta zabo Malam Dallaji Sadusi Mai Yamba a matsayin sabon sarkin Tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasa kwanakin baya. Kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger sun yi kira ga kotun tsarin mulkin kasa da ta gudanar da adalci a shari'a da take yi akan zaɓen zagaye na biyu na kasar. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar Niger kuma sun yi kira ga gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa da su ɗauke wa jama'a nauyin biyan kuɗin data na adadin lokacin da suka kwashe babu intanet a ƙasar. Bayan haka kamar kowace ranar Laraba yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman. To amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Masana kimiyya suna gargadin cewa wannan nau'in coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus. Nau'in da ake kira P1 ya yaɗu zuwa sama da ƙasashe 20 tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamba bara a yankin Amazonian birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da masana kimiyya a ƙasashen Burtaniya da Brazil suka yi ya ce bambancin yaɗuwar nau'in ya ninka sau 1.4 zuwa 2.4 fiye da nau'in asalin coronavirus. Birnin Manaus ya fara samun cutar COVID-19 a cikin watan Afrilu da Mayu na shekarar ta gabata. A cewar masu binciken, kafin watan Oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na masu murmurewa daga cutukan coronavirus ya kamata samu wasu kwayoyi da za su ba su kariya daga kwayar cutar. Harin ruka na baya-bayan da aka kai kan wani sansanin soja da ke dauke da sojojin Amurka da na kawance a Iraki ya zama ajalin wani farar hula dan kwangila. Jami'an tsaron Amurka sun ce an harba kimanin rokoki 10 a sansanin jirgin sama na Al-Asad da safiyar yau Laraba, abin da ya haifar da tsarin kariya na ruka ya fara aiki. Babu wani sojan Amurka da ya ji rauni, amma jami'ai sun ce sakamakon harba rokar dan kwangila ba Amurka ya kamu da ciwon zuciya kuma ya mutu. Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya yi hatsari bayan tashinsa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu, inda dukkan mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke ɗauke da fasinjoji 8 da ma'aikatansa 2 ya rikito ne bayan barin ƙauyen Peri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman kasa da kasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. Ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Stream, wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta Kudu, ya sake fuskantar wani hadarin jirgin sama a shekarar 2017 lokacin da ɗaya daga cikin jiragensa ya kama da wuta ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman Wau da ke kudancin Sudan lokacin ya taho daga Juba. Mutane da dama sun jikkata a wancan hatsarin, amma ba wanda ya mutu. A karan farko gwamnatin shugaba Joe Biden na daukan matakin ladabtarwa kan kasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha, amma ba shugaban kasar ba, Vladimir Putin, kan abinda gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a Rasha, Alexei Navalny. Takunkumin, wanda wasu masana ke ganin jekanayika ne kawai, ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai, wanda tuni ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an Rasha da ke da hannu a batun na Navalny. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi gargaɗin cewa Moscow za ta maida martani, kuma a yau Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a maida martani ne bisa ka'idar martani, amma ba lallai ba ne ya zama kamanceceniya ba. Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantarki labarai na Reuters ya ce akalla mutane 2 da aka kashe a garin Mandalay, gari na 2 mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum 1 a babban birnin Yangon. Kamfanin lantarki labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane 2 a Mandalay, yayin da aka kashe mutane 4 a yankin Sageng. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron, inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar, kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna, kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a Majalisar Dinkin Duniya, wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓo siku biyu, in ji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Durajic ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarin su. Yace an karɓo wasiƙa ranar Litinin daga Kimotun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shine wakilin kasar a Majalisar Dinkin Duniya. An kuma samu wasiƙa ta biyu ranar Talata daga ma'aikatar harkokin wajen Myanmar. Tana sanar da Secretary General cewa an naɗa Mr. Timon Neng, mataimakin jakadan ofishin Majalisar Dinkin Duniya, a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan Fabrairu.
To gaida Sarfilu Hashim Guman da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya zaɓi sabon sarkin ƙasar Tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasu a kwanakin baya. Kwamishinan ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya na jihar Honorable da Soki Jalo Waziri shi ne ya mika takardar tabbatar da zaɓen sabon sarkin mai suna Malam Ɗanladi Sanusi Mayamba. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A hira da kwamishinan ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya na jihar Gombe Honorable da Soki Jalo Waziri ya ce sun mika takardar zaɓen sabon sarkin ƙasar Tangale kamar yadda doka ta tanadar.
Yan kasar Tangale domin jin ra'ayinsu kan sabon sarkin masarautar Tangalen.
Muhammad Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. A yayin da Kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa domin jin yadda za ta kaya game da sakamakon zaben zagaye na biyu na shugaban kasa a jamhuriyar Nijar da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu. Wasu kungiyoyin fararen hula a gargashin Inuwar Gungun Opele sun shawarci alƙalan kotun da su natsu kuma su tabbatar da adalci a hukuncin da za su yanke game da wannan fafatawa da ke ci gaba da haddasa cece-kuce tsakanin magoya bayan Bazoum da Mamman Usman. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Robert Emin en doute sérieux quant à la véracité des résultats.
Shugaban cibiyar tattara bayanan Opel Michael Zodi kenan lokacin gabatar da sanarwar da gungun kungiyoyin ya fitar a dangane da yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana. Suna masu cewa jami'an da suka aika runhunan zabe domin zuba ido sun gano wasu tarin kurakurai waɗanda a bayyane ka iya shafar sayyancin alƙalman da aka bayar a hukunce. Saboda haka suka yi kiran kotun tsarin mulkin ƙasa ta cire dukkan wani son rai wajen fayyace abubuwan da ta fahimta game da wannan zabe. Muhammadu Ciroma Aisani na daga cikin shika-shikan Opel.
Kotun tsarin mulki muka ce su tsaya su yi aikin su fi sabilillahi tsakani da Allah yanda ya kamata. Kar su dibi wani abu, su dibi doka su yi aikin su tsakanin su da Allah. Duk wuraren da suka kurakurai in masu gyaruwa ne a gyara su, in wanda ake iya sakewa ne a sake, in wanda za a jiha da shi ne a jiha da shi. Kenan su sako sakamakon su yanda ya kamata tsakanin da Allah. Akwai dokoki wanda suka ce ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza. Na tabbatar muku da cewa aka bi wannan dokokin ba a samu matsala. Mutum sakamakon da ya samu tsakani da Allah a bashi sakamakon shi, abinda bai samu ba ka a bashi.
Waɗannan kungiyoyi sun shawarci hukumar zabe ta Seni ta dauki matakin hukunta mutanen da aka kama da yunkurin bata ayyukan gudanar da babban zaben da ya gabata ta yadda abin zai zama darasi a nan gaba.
Hukumar zabe ita da kanta hiddo takarda ko ta ce ta lura akwai takardu na zabe wanda aka yi na shabu aka sa su runhunan zabe. Ta lura akwai takardu wanda aka yi na shabu wanda deja an yi zabe bisa su aka sa su runhunan zabe. To ya ta yadda su mun yi bincike mun ji wanda aka ce an kama shi an kai shi gaban alkali ba saboda yayi wannan laihin nan takardun zabe na shabu. Hukumce ba mu shi wanda aka ce an kama.
Gungun Opel ya kuduri aniyar shirya wani babban taro domin nazarin hanyoyin da za su ba da damar magance matsalolin da aka yi fama da su a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata. Sabili kenan suka buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsara zaɓe wajen tantauna wannan batu na neman ƙarfafa demokuraɗiyya. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Umuni Barma, har yau dai a jamhuriyar Nijar. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na kare masu sayan kayayyakin masarufi a Nijar sun gargaɗi kamfanonin sadarwa na wayoyi kana suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da kar a zare wa mutane kuɗi ko data da suke amfani da shi saboda ba laifinsu ba ne aka rashi yanar gizo a ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A daidai lokacin da ake ci gaba da huskantar yankewar yanar gizo a jamhuriyar Nijar biyo bayan zanga-zangogin da suka wakana a babban birnin Yamai don yin fatali da sakamakon zabe na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, yan Nijar da dama ne suka soma kira ga gwamnati domin ta san cewa nauyin yara ta a kanta na biyan kamfanonin wayoyi diya yayin da ba su da ko alama damar yanke internet wa jama'a ko da lokacin da suka sayi internet din ya zo karshe a cikin wannan lokaci da gwamnati ta sa aka dace yanar gizo. Abdullahi Kadu shine shugaba na kasa na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta yanci da walwala.
Wannan harko da kasan kamfuna masu aiki yanzu ka tokan ci gaban da aka yi duniya ba da za a yi mutane su ji dadi in an soke internet. Kaga wannan bangare kenan haka nan. Bangare na biyu kuma tashe-tashe hankulan ga da aka yi. Kaga da shine matasan nan suka yi fani domin su bata garin Yamai su kawo hari su kalalata. Jidan kaga abu ne wanda gashi dai babu yadda za a yi ba a rike shi ba. Amma mu ba mu goyi bayan a ce su wannan kamfuna masu aiki da sallulunan mutane su cire musu kudi in ba su yi aiki ba. Saboda in ana da shaida ya kamata a lokacin da duk wannan tarzoma ta kare kasa ta sake koma lahiya. Kenan mutane sai su tattara wannan shaidodi sai su sa kara duka wannan kamfuna da suka zalunce su domin a biya su kudin da aka yi saboda gwamnati ita ce ta tarihi. Amma wani sadiya za su nema su su nemi gudiya su gwamnati.
Kama jama'ar kasar da dama ne ke ci gaba da nuna bacin rayukansu game da wannan halin da ake ciki.
Suna na Idrisa. Babban matsala kamar yanzu wadda ta kasance sai ya zo ba kai aiki ba kuma suna jaye ma kuɗi. Wanda adda
mega kin sun jaye mishi kudi in ma mega kasa ko da connection din naka na kashe kuma suna ja mu kudi kago wannan wani abu ne wanda ya kamata kuma a duba ma al'umma
na Muhammadu Rufai ko da kana iya sa credit ba kai aiki da WhatsApp ba sai a cire ma a jaye ma credit gaskiya ba mu ji dadin haka nan ba ko ba gaskiya ba ya kamata a yi ni kenan a bari kenan har in rezon ya dawo in ka fara aiki da WhatsApp din ya so da an cire maka kudi ba ka damuwa da wannan
ya kamata a ce duk sadda an kace ma hanya ta sadarwa dangance da kira ko connection duk abin da mutum ya san bai yi ba dangace da kira ko connection to bai kamata a ce an taba kudin shi ba ya kamata a ce duk sadda kai kira ko kuma kai kuma ga sarka ta connection to duk abin da ka san kai to dole ne a cire saboda su ma aiki suke da saga harkar kasuwancin su
wannan lamarin na dace yanar gizo ya sa masu amfani da ita don karatu sana'o'i ko aiki jikin su yayi sanyi kuma sun fada rayuwar duhu da can shekarun baya da rashin samun labarun halin da duniya take ciki kuma dukkan kokarin mu na samun kamfanonin wayar ya ci tura domin wakilan kamfanonin da nayi magana da su sun ce min a kaidar aikin su ba su magana sai lokacin haka ya kama bayan gwamnati ta fayyace musu matakin da za ta dauka akan wannan zance Haruna Mamman bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
akai da Haruna Mamman bago yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman da ya shirya mana
Haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan abinci da dabbobi Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria a turanci sun fara yajin aikin sai babata gani a ranar Alhamis da ta gabata akan haka nutuntuɓi wasu daga jihohin kudu maso yammacin Nigeria domin jin ko yajin aikin na hana shigowa da kayan abinci a yankin yayi tasiri
kuna na basimu kwando gari mazauna a toyi to gaskiya tsakani ga Allah mallam Hassan a mutanen da suka kariya mana doka babu kamar yan gwari yan gwari masu tuma amma masu wake sun ba da hadin kai da masu dabbobi duk sun ba da hadin kai musamman da yan atta dan yan alfasa ma kansu ma babu wanda ma ya aika aka so mai guguda a wannan satin sai shi tsallakin wake da alfasa da shanu amma tsallakin tumaturi da shinkafa gaskiya babu wani magana tasiri da wannan yadda ake yi anan ba anan
wato an kawo tumatur kenan da shinkafa a lokacin da ake tsananin ko kuma ake cikin yajin aikin
wallahi tallahi sun kawo sosai a yanzu maganar da ake cikin yanzu ma in kana da 5000 ma baka dika dukku kwandon tumatur
farashin tumatur da shinkafa bai tashi ba kenan
gaskiya ba wani tashi ba gaskiya inda kowane lokaci gaba baka same shi sunana Muhammad Falalu Ahmed Bangar State kuma na ta committee on state
yaya yajin aikin nan na hana shigowa da kayan abinci da dabbobi yaya kai wannan yajin aikin a nan jihar Ondo
to yajin aikin da aka yi ya so matasiri sosai saboda abin har ya kai ga gaskiya abubuwa sun an fara sun matsadar rayuwa a game da haka
kamar dami ya yi tsada kayan abinci ne ko dabbobi
kayan abinci ya yi tsada da irin da yake tunani don kafin a fara yajin aiki yana sai da roban wake a naira 350 amma sai da wake
kace sai da roban wake ta kai nawa
sai da roban wake kai naira 800 a nan Ondo State
to a can da nawa aka sai da ita
ana sai da ita 350
to ya su dabbobi fa
dabbobi sun yi tsada dabbobin duk dabba da ake sai da ita kimanin naira 150 ta kai 450 zuwa 500
kamar shanu kenan go
shanu
to me zaka ce game da awakai haka da tumaki da raguna
to a karshe abin takeici mutanen mu suka fara biyo wasu hanyoyi suna kawo kayayyakin abin ya fara tasiri amma kai wannan abin da suka yi yasa kuma abin ya sake koma kasa din yanzu kamar ma ba a yajin aiki tsakanin da Allah amma lokacin da abin yayi tasiri mun samu mutane har sun fa yan jaridu sun fara zuwa wuraren mu suna bincike me ke faruwa abubuwa sun yi tsada an daina kawo kayayyakin abinci da sauran dabbobi so daga baya kuma mutane suka dinga biyo hanyoyi na bakiya suna kawo mutane kaya kuma abin ya sake koma kasa
sunana Ali Muhammad to ni mazauni Ogun State ne nan Abeokuta
yaya yajin aikin hana shigowa da kayan abinci da dabbobi ya tafi a nan jihar Ogun
gaskiya jihar Ogun gari da ƙauyukan ta ba inda abun bai yi tasiri yadda ne mutane ba dan karan kaina na je sayan tumatur ina jin da tumatur da albasa da aka ban inda ci zan yi dukkanin su na 200 zan iya sanya su in ta kai yanzu akwai wani shagon wata mata da ke sayar da albasa buhuna ake sauki mata da yawa to amma yanzu wanda take a wajen ta ko kwando biyu ba za ta yi ba kamar yadda na turo ma hotonta da yarinya take kula da gurin
to ya farashin ya tashi yayi tashin gauran zabi sosai
ai ran kai dade wuce na gauran zabi har na gauran maiki ma ya kai saboda yanzu tumatir na naira 2000 baya imaniya ko a gidanka dai matakar kana magidanci wanda yake da ƴaƴa biyu tumatir naira 2000 baya imaniya
to dabbobi kamar shanu da tumaki da awaki yaya farashin su yake anan a Bekuta a halin yanzu
to shi na ayya ma kazanta dan sai ma ka gan su ma sannan za kai tunanin ko akwai farashi ba sai akwai su ma za ka san ko farashi ko akwai ba ma su kwata kwata a kasuwa ba inda zaka ci na da an sa wata dabba bale ma har ka san ko farashi zai yi ba ma dabbobin nama ko ma yanzu dai aka ce abin da sai dai addu'a dan akwai wani kauye ma da suka je da suna neman nama ce da suka ji har kamfanin Dangote neman naman da za su sa su ne a cikin sana'a amma kuma ina jin duk ba su samu ba
wato yajin aikin dai ya samu karbuwa kenan
gaskiya yajin aikin nan ya samu karbuwa sosai ma har yadda mutum bai tunani don wanda ya kare ma bai sanin ya karbu tunda ji yake kawai labari bai gani a idan sa ba
ya horo zan samu lafiya su don aya
to yajin aiki ya tafi a nan LFN ta jihar Osun
yajin aiki kuma ya fara tasiri gaskiya wallahi wajen ya fara tasiri
ba samu dabbobi ne ko kuma kayan abinci
dabbobi ba kayan abinci kuma irin su albasa da tumatur ya yi tsada
ya kamar shinkafa da wake
to shinkafa ya ne babu amma wannan ta gwamnati nan da yake akwai ta
to wake ba
wake babu
to irin kamar kuli-kuli da bino da sauransu ba
kuli-kuli akwai roha masu yawan kuli-kuli akwai kuna masu kuli-kuli amma dai wannan abincin arewa kan babu
to kamar yaya farashin su yake
farashi ya tashi wallahi ya tashi gwamnan kafin gaskiya ya lunka tumatur da ake saye na naira 100 a yanar sai ka sai na 200 ko 200
to kamar akwai a hada raguna ya su ma dai farashin ya tashi da shanu
ya tashi da motan ma motan ma sai yanka ma ana yi wasu yanka ma saboda abin ya yi tsada ba shanu
ana nufin babu dabbobin cikin kasuwa san san san
ba dabbobi na kwarai
to an daina kawo su daga arewa kenan
an daina kawo
to jama'a kuma musamman na arewa sun amince da yajin aikin kenan
ungwe ba 100% ba in ce ma ake nema ba ungwe ba 100% Allah shi musu albarka
to madalla
da dadi Allah muna goyen ba su 100% wallahi
to madalla Jafaru nagode
nagode
to rana Allah ya wuce dan mayabo iya man na shi kurayen salam ma to make
to ya aka tafi yarda yajin aiki a nan kasuwar ta kayan gwari ta Mato 12 a nan Lagos
to ka sai ta Mato kasuwa ce kamar ta duniya kayan mai ka zo ko wani bangare har wa jama'a tun ta kamar kaga kayan ta tumata ta tasai na zuwa ta lado kamar ta mata ka ta ce ka wajen na kawo shi ta bangaren kamar ta bangaren gane duk ana kawo ta mata a Mato da albarka kamar munan doya ta kai fito ta kwata zo bini ana kawo ta a nan Mato wa don aiki duka wanda kuma ya ji aikin nan gaskiya da za a yi ta dan mu je ba zalla da mu san cewa eh za a yi ta domin Allah ya mutum mun sani ba inda mun sani kaga mun goyi bayan mu da mu yi ta kada a loda ko gaskiya mu yanzu dai muna kasuwa tun da aka fara gaskiya ana kasuwa
to tunan da aka fara a ranar Alhamis ku ba ku yajin aiki ba a nan Lagos kenan
a Lagos dai ba kai kasuwa ko guda ba don ba mu san da shi kuma ya zama da mun nan Lagos nan magana yajin aiki ba
kuma ana kawo kayayyaki kamar tumatur, tattasai, albasa duk ana shigo da su kullum kullum.
Akan shigo da su amma sun karanta saboda sun tsare a jeba ba hautuwa da kaya. Kaga wannan shi kamar tumatur, tattasai da su da albasa ga wannan asara ce ta masu kawo masu gona wanda sun kawo kaga in ya kushi wata da kwana guda ya zama ruwa.
Ku a nan kasuwar Mato 12 ba ku hana a sauke albasa, tumatur da tattasai ba ko?
A to mu ya zamu hana ba zamu hana ba. Ba zamu hana ba. Dole mu ya kawo abin shiga ga hana
to ya batun kamar a ce dabbobi irin su shanu tumakai da awaki su ma ana kawo a nan Lagos
an samu karancin su amma akwai su amma an samu karancin su wacce wanda aka yi na hanya ba wuto da su dole a samu karancin su kaga an samu karancin wadansu
to ya batun farashin dabbobi da kuma kayan gwarin a nan Lagos
a kayan gwarin wato kaya tashi ya haura ya sama gaskiya
su ma dabbobi farashin su ya tashi
su ma haka ne tunda dai sun rage ba kamar da ba inda yawanci ya zo ke ban nan aka tsani na aka tare motocin
Alhaji Haru guntun gida tunda zaka sai a game da tasiri ko rashin tasiri ya wannan yajin aiki
to bangaren masu awaki da masu shanu ya tasiri amma bangaren masu gwari bai tasiri ba saboda su ba su barkawa ba to tunda ba su barkawa ba ya za a yi abashi tasiri
to su masu awaki sun barkawa da su da masu shanu
gaba ɗaya mun bar mun buga mu halake kowa kai ya taso kuma ya tasiri sosai duk dabba da aka sai sa 10,000 ta kai 20,000 don babu tama
kamar akuya kenan
akuya saniya duk ta 150 ta kai 200 saniya akwai a ta 1015 ta kai 25,000 tunda babu ta ma amma masu ataba su ba mu hadin ka ba kungiyar gwari suna kawo sosai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida na Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice mai koyar da Accra House of Hope wata Samuel Boydo ya nace kan cewar ashiri yake gabatar da aiki tsakanin ta da Allah yayin da zai soma kama aiki da phobia Boydo dai yayi wani alkawari ne yayin da an yi kaddamar da shi a ranar Litinin inda ya kulle yarjejeniyar shekara 3 da rabi ina son yi amfani da wannan dama in gode wa shugaba na hukumar directorate na House of Oak da ya bani wannan dama in bayar da gudunmuwa na a cikin wannan iyali in ji shi oh mai tsaron gidan Black Stars Daniel Aje ya kammala kullayar ta jirjeniya na gajeren lokaci da wani babban club din kasar Ethiopia Walaita Jidicha SC dan wasan mai shekaru 31 ya rattaba hannu akan kwandila da labin din dake da matsugini a Sudu har karshe kakan shekara ta 2020-2021 a jidai na tare da Mekele Kenemani ma saboda dalilin nakiyar Tigray labin din ba ta takale da a cikin Premier League din Ethiopia a wannan campaign na bana ɗan sanda sun kama wani dan wasan baya na Edwana FC a bisa zargin da ake masa na buge wani ɗan sanda da motarsa wanda ya mutu halahira Adams Farouk an kame shi ne a Damaya Hinkuru bayan ya buge jami'in ɗan sanda da motarsa dan wasan na baya a yanzu haka yana hannun ɗan sanda kuma an caje shi da buge mutum da mota ya kuma arci wannan hadari da ya faru ne a Osusiano kakan hanyar Breku da karfi da yaji aka matsantawa don dan wasan selfie kuma dan wasan kasar Ghana Michael Essien wadda ya share goyin bayan da yake nuna wa masu ra'ayin madigo da kuma ludai a nan kasar Ghana don dan wasan na AC Milan da Real Madrid dai wato ya sha suka da cecceka bayan da ya fito fili yana nuna goyin bayan sa ga wannan ta'ada a nan kasar gabanin dai haka sai da waɗansu shahararrun mutane a fadin duniya da suka hada da Idris Elba da Naomi Campbell suka hade da wasu tauraron guda 67 sun ka bayyana goyin bayan nasu ga wannan tabiya a nan Ghana ACN dai ya saura ba shi da zabi illa ya goge ra'ayin nasa akan Twitter mai tsaron gidan Asante Kotoko Razaka Abalora shine aka zaba dan wasa da yafi kowa haskawa a karawa tsakanin House of Oak da Asante Kotoko da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da lagaida Redwan Mukhtar Abbas yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice
masana kimiyya suna gargadin cewa wannan nau'in coronavirus da aka fara ganowa a kasar Brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus nau'in da ake kira P1 ya yaɗu zuwa sama da kasashe 20 tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamban bara a yankin Amazonia na birnin Manaus zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar kamfanin lantsin labarai na Reuters ya ce akalla mutane 2 da aka kashe a garin Mandalay gari na 2 mafi girma a Myanmar tare da kashe akalla mutum 1 a babban birnin Yangon a halin da ake ciki kuma gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a majalisar dinkin duniya wanda hakan yasa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba
to man sauraro baki dan abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya tsaya da gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga dan Washington dake sallama da ku kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum